America. Nous allons bien sûr reprendre un petit repos. Nous revenons dans un instant. God bless. Peace, Africa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga Washington DC akan mita 16, 21 da 25. Haka kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci da kuma saduwar mu da ku a wannan shirin namu na yanzu. Murtala Faruk Sanyina ne yake muku marhaban a cikin wannan shirye-shiryen namu. A yau saboda wasu matsalolin da muke fuskanta, ba za mu iya kawo muku shirye-shirye kamar yadda aka saba jin su ba. Amma madadin haka, za mu kawo muku hirarraki da rahotanni na musamman tare da wake-wake da kaɗe-kaɗe. Ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu fara da wannan rahoto na musamman.
Shi dai gwamnan jihar ɗan jam'iyyar PDP Ahmadu Umaru Bintiri a wajen gangamin murna da jam'iyyarsa ta shirya bisa nasarar da ya samu a kotun koli. Gwamnan ya ce yanzu kam an ja daga, kuma baya ma shayin bincika tsohuwar gwamnatin jihar tun daga matakin jiha har ko zuwa ƙananan hukumomi, inda mako ya gugan zara da cewa
yau Allah ya kawo mana rana da dukanmu muna gode ma Ubangiji, muna gode ma juna da ya kawo mana ƙarshen nasara da Allah ya ba mu. Ina so in yi tabbacin cewa duk alkawali da muka ɗauka tsakanin ku da mu, wallahi tallahi za mu cika. Na yi muku alkawali ba zan cuce ku ba, kuma ba zan bari a cuce ku ba. Yanzu da kuma muka sada tattalin arzikin wannan jiha, ina so in gaya muku duk wanda ya kashe wannan jiha, duk wanda ya taya kashe wannan jiha, da wanda suka kashe local government a jiya, ba zan bar su ba. Saboda haka ba zan bar su ba, zan karɓa muku dukiyar ku a hannunsu. Ko ke ne ta taya a kashe jiha, ko ke ne ta taya a kashe local government. Saboda haka in suna ji to su mayar, in ba ku ba ilahi la su ko ke dan wane ne sai mun tabbatar da haka. Akan wannan gwamnati Ubangiji ne talakawa.
To sai dai ku a martanin da suka maida bangaren tsohuwar gwamnati da majami'ar APC sun ko bai na kalaman na gwamnatin Trine da barazanar siyasa. Ahmad Lawal shi ne sakataren tsare-tsare na jam'iyyar APC a jihar, ya ko bai na yadda masu kallon wannan barazana a yanzu.
A samu gwamnati ta wuce da wata laifi ba, a balantana shi ya ce zai zo nashi bincike saboda mun sani barazana ke saboda abin siyasa. Na farko kafin ka bincike ne ya kamata ka maka bincike kanka, shin kana da hurumi na wannan bincike? Saboda aikin bincike ba nashi bane, zai yayi bincike amma hukuntawa ba nashi bane. So don haka idan wani akwai abin da yake gani wanda aka yi ba daidai ba, akwai hukumomi da yawa da aka yi saboda aikin da aka basu hukuma irin EFCC da ICPC, sai rubuta ce ga abin da yake aka yi ba daidai bane, zo su bincike. Amma harkan bincike irin wannan ba nashi bane. Mu da mu da muka sani yana so mai da abin siyasa ne, kuma ganin cewa shi da yake da shari'a ma a gaban a kotu wanda hukunci za yanke saboda amundara da yi a lokacin da ya rike mukami na gwamnatin Rikon Kwarya, shi ne zai zo ce zai binciki wani. So mu dai ga fili ga doki, mun sani mun wannan gwamnati namu shekara hudu tsakaninmu da Allah, kuma mun yi ayyuka mutane jiha dama sun ga abin da muka yi a ƙasa. Shi kuma yana kurakuyan da hauka saboda ya gagara ma mutane jiha dama komai, yana kama ganin bincike don da bata mutane hankalin jihar, mutanen jihar Adama zuwa ga wani bincike da zai yi. Ba bincike aka kawo shi ba, mutanen jihar Adama sun kawo shi don ma mutanen jihar Adama aiki. Don haka yanzu ga mutanen jihar Adama me zai ko me yayi a ƙasa, ba magana ka zo ka ce za ka bincike ba.
Wannan batu dai yanzu ko ya ja cece kuce ma a jihar Adamawa, inda masu fashin baki ke ganin fa akwai abin dubawa. Aminu Gambagui wani mai nazari ne kan hakokin siyasa a jihar cewa yi.
To magana mafi muhimmanci a nan shine kamar yadda mu da ke bibiyan harkokin mulki da kuma good governance muke bayarwa, shine mai girma gwamna kare rungumin fadar siyasa ya dauki hidimar al'umma kawai ya sa a gaba, tunda Allah ya bashi nasara a wannan kotu na koli cewa fadan siyasa ba inda yake kai jiha, baya kai jiha ga tudun na tsira, saboda haka fadar siyasa ita ta haifar da kusan manya-manyan rashin ci gaba da muke fama da su a nan jihar Adamawa. Saboda haka ba wai muna cewa in mun ce ba mu goyi bayan fadar siyasa kamar mun yadda cewa waɗanda suka ci amana ba a kyale su, amma abinda muke gani cewa kar a ɗauka mulki wani abu ne na ɗaukar fansa, domin yau gare ka ne gobe ga ɗan uwanka. Shi kansa mai girma gwamna ya tuna irin kicipipi da aka yi ta yi da shi na zuwa hannun hukumar nan da ke hana masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati, abu ne wanda kowa ya san wannan. Saboda haka babban magana shi ne a fuskanci hidimar al'umma, tunda Allah madaukakin sarki ya ba da nasara daga kotun sauraron koke-koken zaɓe zuwa kotun ɗaukar ƙara har zuwa ta ƙoli. Amma magana da cewa a yi faɗa ko a ɗauki fansa akan wane ko a farma wane ba zai taimaka ba ƙwarai da gaske. Ina fata mai girma gwamna zai ɗauki wannan shawara.
Ko ma dai da menene, yanzu ka an zura ido ne a ga yadda za ta kaya, yayin da gwamnatin PDP ke ma sallamar wasu ma'aikata daga gwamnatin Bindo ta ɗauka a shekarar 2018 zuwa da 19. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
To madalla, muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a dalilin halin kota kwana da ake ciki a nan Amurka. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan. Muna kawo muku shirye-shiryen ne na musamman a dalilin halin kota kwana da ake ciki a nan Amurka. Yanzu kuma ga wannan hira ta musamman.
Ga kanun Faransa za su ci gaba da kasancewa a kasashensu koko, yaya kake kallon wannan lamari? Kuma idan muka gangaro ƙasa zuwa Najeriya, inda gwamnatin Najeriya ta ce ita ma ta riga ta ci ƙarfin masu 'yan ƙungiyar Boko Haram.
Madalla, wato dama wato kun taba mai inda yake min susa shi wannan shugaban ƙasar Faransa na ɗaya dai ya rena mutane, martani ne zan so in maida mishi bisa ga irin ababen da ya faɗi, irin kalamomin maganar shi. Ya rena mutane, yasa rena mutane, wato yaro ne wanda ya zamanto bai san tarihin ƙasar Faransa ba. Kakin ƙasar Faransa da zan ƙasar Faransa ya tuna da cewa da annan ƙarƙashin ƙafafunsa bisa jinin ƙan Afirka ne yake na yana tahiya. Wanda suka ji suka tattaka da kansu domin ta kwato kanta a zamanin da yaƙi ya gama ƙasar Faransa da ƙasar Jamus. Kowa ya sani ɗan ƙasar Sahel kin nan da yake na yau yana musguna ma kun ji irin kalamun maganar shi. Ta cewa da ma ba mu da ma imani ba mu da wani wani abu da za a faɗi haka. Wato tana cewa da ƴan Chadi da ƴan Burkina Faso da ƴan Mali, wato waɗanda ake cewa Bambarawa da Mosawa, da ƴan Chadi su ne waɗanda suka je suka kwato ƙasar Faransa ko kuma suka je suka zub da jininsu a ƙasar Faransa. Na ɗaya kenan. Na biyu ina son in kwatanta mishi cewa da a yau yanayin tsaro dan ya ce wai waɗansu sun zo su sun mutu a nan nahiyar mu ta Afirka cikin ƙasashen Sahel, wannan bashi ne suke biya. Yanayin tsaro kamar yadda kika faɗi, a yau idan muka tsaya muka diba sosai sosai, wato yanayin tsaro ba ki da wanda za a iya hutowa daga ƙasar waje ya zo ya tsare gidan wani. Idan su ya zamanto sun zo su tanye mu ne, wato abinda ya kamata shi ne cewa tunda Najeriya ma ta haɗi ta ce ta ciyo kan yanayin harkar Boko Haram ko? Abinda ya kamata shi ne cewa su ita ƙasar Faransa da sauran ƙasashen duniya waɗanda suke so su taimake mu don sun zo da sunan taimaka. Haka suka faɗi. Idan suna so su taimake mu, wato kayan aiki ne da training ya kamata su bai wa sojawanmu, sojawanmu ya zamanto su zo su za su yi yaƙi da ba, amma su ba su zo su girke batun ƙasashenmu.
Baka goyon bayan zuwansu kenan su
zauna? Banna goyon bayan su zo su girke cikin ƙasashenmu, saboda mu lokacin da muka je muka tanye su kwato ƙasar Faransa ga me ake ce musu Jamusawa na Hitler. Ai ba mu zauna can ba, kuma a zamanin su Amerikawa da Ingilansawa suka zo suka kwato ƙasar Faransa, abinda ake ce ma da harshen turancin Faransa Debarquement de Normandie, ai ba su zauna ba suka girke cikin ƙasar Faransa. Sun zo sun taimaka da aka kare suka koma ƙasashensu. Idan suna so su taimake mu, abinda muke nema gare su shine cewa su ba mu kayan yaƙi. Na ɗaya kenan. Na biyu, tunda su sun kure da su da Amerikawa da duk wanda ya zamanto ƙasashen yammacin duniya ne, wato su yi muna tareni wanda mu da kanmu ne za mu shemu fuskanci wannan matsala da ta shahe mu, kamar yadda Najeriya ba tare da wa'ansu sun zo sun tanye tambaye su ba ta cewa da sun kawo runa sojoji sun aje sun kasar Najeriya, mu mu fuskanci matsala haka. Abinda suka yi muna ta makamai ta wato rahoto da cewa da sirin ƴan ta'adda wanda annan yau ga matsamu su ne kawai muke nema gare su, amma cewa da su zo su zauna a cikin ƙasashenmu idan aka kawo muna hari su ɗauki jiragensu su je cewa da za su je su yi kwarare alhali in aka ji aka diba mutanenmu suke kashewa. Abinda aka yi shekaran jiya ne na haɗi abinda aka yi shekaran jiya ne a Shinagodar, wato cewa da jiragensu ne ma suka yi ɓanna a cikin mutanen namu har 64 na haɗi a sani kurkuku yana so.
To ya kake kallon wannan lamari tunda abin yaƙi cinyewa matsalar rashin tsaro a wannan yankin na Sahel, duk da cewa ga dakarun ƙasashen yammaci suna nan sun girki a waɗannan ƙasashen, menene makasudin kin cinyewa ko kuma ƙarewa na wannan yaƙi?
Malama, wannan zaman nasu cikin ƙasashen ba wani abu ne riba su je suke nan suke na nema. Ina shaida jama'a na Sahel da su san da abu guda cikin duniyar nan shine cewa da nan da cikin shekara 43 duniya gaba ɗayanta za su shiga cikin matsalar ruwan sha, alhali an je an dibo cewa da ƙasar Sahel wato ruwa ne ɗimbin su tsarkakakki wanda ya zamanto gobe za su amfani duniya, su ba su da su ko suna da su ma ruwan sun gurɓace. To shine suke hange na ɗaya kenan. Na biyu kuma akwai arziki da ke can ƙarƙashin ƙasashen namu suna hangen wannan, akwai uranium, akwai man fetur, akwai zinari da sauransu, duk abin da ya zamanto wato abu ne na amfaninsu. Bugu da ƙari, mafita ita ce cewa ne sojawanmu su haɗa gwiwa Burkina Faso ne, Mali ne, Niger ne, Chad ne, Mauritania ne, Senegal ne. Tarihi ya nuna al-zamanin daular Ghana da daular Mali da daular Songoy, muna zamna cikin zaman lafiya sosai sosai sai a zamanin da arzikinmu ya jayo muna wato matsala ta cewa da ta fannin Larabawa suka zo suka sarwatsar da mu. Koyo muna irin haka in muka gama ƙarhi, wato talaka da talaka in suka gama ƙarhi za su yi ƙarhin mai arziki.
To Farfesa, ba na tare numfashinka ba, idan muka dubi bayanin da kai inda ka ce Afirka su suka taimakawa ƙasar Faransa suka ceto ta daga Jamus a shekarun baya, ta yaya aka yi har muka kai wannan matsayin da muke yanzu? Mun lalace har sai an zo an yi haka, kuma ga shugabannin kasashen bukatar da Faransa take nema na ci gaba da kasancewa a nahiyar tamu su amince mata.
Ni ban iya kewaye ba, faɗi nake abin da yake faruwa. Rashin adalci, rashin iko na muhimmanci, rashin a tsaya a nemi wato hanya ta gaskiya shi ya kawo haka. Ma'aikatan ne namu, na ɗaya tsoron Faransa suke yi, na biyu wato mutane ne waɗanda suna so su zama bisa karaga iko tsammani suke ƙasar Faransa ita ta kawo su alhali, kuma al'umma ta ƙasashen su ne suka kawo su bisa iko. Wato ba abin da suke horaga shine cewa da a musu juyin mulki. Yau idan aka damƙa ma sojawan mu, rundunar sojojin mu, idan aka damƙa musu wato hali jari wanda ake keɓewa saboda shi, wallahi 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 wa'annan rundunar sojojin namu za su fuskanci wannan abin kamar yadda suka saba da shi tun dama. Amma kamar yadda kwamin kuma ya hodi, ba ta yiwuwa ne a ce wata ƙasa tana neman wata ƙasa ta zo ta kare zaman lafiyanta da sauransu. A'a, ƴan ƙasa ne, idan akwai wani taimako da za a zuwa wajen makamai ne da wani zuba jari saboda su ma abin ya shahe su.
To kuna sauraron shirye-shiryen musamman ne na sashen Hausa na muryar Amurka da muke kawo muku a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta yanzu haka a Amurka. Ku shakata da wannan kafin mu ci gaba.
Full.
Madalla muna kawo muku shirye-shirye na musamman ne a sanadin wasu matsaloli da ake fuskanta yanzu haka nan Amurka. Yanzu kuma bari mu kammala da wannan tattaunawar ta musamman.
Sunana Bahauddin Abbas Mashi, chairman na Satias Skills Acquisition. Ina da maganganu guda biyu ne kawai da nake so in yi. Magana ta farko, akwai abubuwa da dama wanda iyayenmu da kakanninmu suke yi, ba mamaki kila ta bangaren addini kila ya zama wani abu daban. Da akwai tribal marks na mutane. Misali yanzu a ce Bafulatani yana da kalangu, ka gaya mani wani ya dauke shi ya kai shi wata ƙasa ko wani gari, a ganshi da kalangu za a ce kai wannan ba inyamuri bane. Ko kuma wanda yake da tsaga irin ta bare-bare da sauransu, akwai marks na uku da sauransu na kowanne suna da. Yanzu duk an saki wannan ɗaya kenan. Sai magana ta biyu da nake so in yi shine abun nan matakai hudu ne ya kamata. Matakan nan guda hudu suna da priority, kowanne yana da girman shi. Babba daga ciki akan wannan matsala ta sace yaran da akai, wanda shine maudu'in da muke magana akai, tunda wasu maganganu suna zuwa ana dan kaucewa kadan daga ciki. Babban magana shine ya za a samu hanya da matakai da za a yi maganin wannan sace-sacen da akai musamman na yara da akai dinnan. Magana ta farko shine kamar yadda duk mutane sun yi magana, babban priority shine iyaye, sune number 1. Na biyu sune malamai. Me yasa malamai suka zama? Saboda malamai sune ke tarbiyyar yara tun suna kanana, si guide nasu akan yadda za su tafi da al'amuran su. Na uku ita ce shine hukuma za ta shigo ciki, because authority ne akanta ta san ya al'umma ta suke ya kamata ta guide nasu da sauran su. Sai na ƙarshe wanda ba wanda ya kawo shi shine community. Community suna da rawar da za su taka akan unguwar su. Ada zaka ga cewa uba dan kana ko makwabci da sauran zai iya hukunta yaro in yayi wani abu, zai iya ganin yaro ya fito ila karame ba wanda ke jiki gida a sa miki wani jiki. Amma yanzu abu ya lalace, zaka ga cewa makwabci da makwabci zaka ga ba wannan relationship din sauransu, yaro ya fito sai bai ai ba dana bane bai damu da shi ba. So wayannan abubuwan guda hudu idan aka bi su, iyaye, malamai, gwamnati da community, to insha Allah za mu samu nasara akan wannan al'amura.
Sunana Zainab Muhammad Bununu. Ni shawara na da zan yi zan bayar guda biyu ne ga gwamnatin tarayya da ta fadada wannan aiki na social worker din nan, tunda dama akwai ministry din ta hana daukan fasinjoji daga hanya sai a tashan motan da ta amince da su. Sannan su wa'annan ma'aikata na social worker din nan dama an riga an san su, wanda dama tuntuni tun muna kanana ana kiran su malaman da'a. Su wa'annan malaman da'a din su ne za su zauna a unguwanni su rinka gani yanayin rayuwar mutanen unguwa da irin tarbiyyansu. Sannan kuma gwamnati idan ta saka wa'annan malaman da'a din, so ya kasance duk wani uba ko mahaifi da ya bar yaro kara azube, to fa a sa musu doka ko kuma a sanya musu wani kudin da za su rinka biya. To wannan kudin zai kasance gwamnati za ta samu kudaden shiga, sannan kuma su iyaye za su kula da ƴaƴansu ta wajen haka. Tashoshin mota kuma ya kasance duk motan da za ta tashi shi wannan ma'aikacin social worker ya san irin fasinjojin da aka dauka, sannan kuma shi zai iya ba da report. Kamar yanda shi jada yayi wani magana akan wata yarinya, wani yarinyan da aka same ta inda a ce ma'aikatan social worker suna aikin su yanda ya kamata, ga su ma'aikatan social worker ne za a kai wannan yarinya ko kuma su ne ma za su ganta farko su dauke ta sai su sada ta ga su ɗan sanda ko wani abu da ya dace haka ko shi masu anguwani. Saboda haka ni ina kira ga ita gwamnatin tarayya da ta fadada wannan aikin social worker din, su ne watan malaman da'a kenan.
Sunana Buhari Nusa Kumriya. Yawanci na ji an fi mai da hankali akan akwai sakaki na iyaye da kuma akwai wani abun da zai iya faruwa ya kasance ba sakakin ba ne. Misali a inda nake zaune a Maraba, a shekaran da ya gabata akwai makocina wanda matarsa suna zuwa makarantar Islamiyya karfe 10 na safe, kuma in sun je makarantar nan akan aje yara a kofar makarantar, akwai wanda yake kula da su waɗannan yara an zo da su. su kuma su shiga ciki a koyar da su karatu. To me san kayanka Hausawa sun ce ya fi ka dabara. A wannan ta sa ina ganin ko irin waɗanda suke bibiyar irin wannan lamarin akwai shi wanda yake kula da wannan yara kafin ya shiga gurin da zai yi ba haya ya fito. Yana fitowa kafin ya fito sai zai samu yaro ɗaya babu shi an ɗauke shi. Wannan yaro yaron makocina ne. Aka yi ta biye-biye ba inda ba a je ba, amma wannan yaro har zuwa yanzu ba a gano inda yake ba. Kaga wannan a iya cewa akwai tsaro ko kuma akwai waɗansu matakai da su kansu malaman makarantar ko kuma iyayen yaran suka bi. Allah ya kawo kaddara ta gita akan wannan. Sannan kuma ina da tambaya ga shi wakilin jami'an tsaro, akwai wani abu da yake faruwa ta bangaren su na jami'an tsaro? Don ko a satin nan da ya gabata akwai yaron abokina wanda an kama wani ya yi wa yarinyarsa ɗan shekara 6 fyaɗe. Wannan yarinya shi ba wannan abokina wata mata yake kasawa wanda dududu jarinsa gaba ɗaya bai fara 20,000 ba. Ina tabbatar maka tsakanin police station da aka je da zuwa lafiya da aka yi ya kashe kuɗi a ɗan wannan tsakanin ya fi naira 50,000, wanda ƙarshe ma sai ta ce ya haƙura da wannan kes ɗin bayan zafin abin da ya sami yarinyarsa, bayan jarin da yake takama da shi yanda yake ɗan siyan kaya da shi yake siyowa ya siyar ya kai wa ‘ya’yansa abin da za su ci. Wannan sun zo IP wanda kes ɗin da yake hannunsa sai ya anshi kuɗi zai yi wani abu. Duk da yake na ɗan sauka daga kan mu duk inda muke yi, to ina tambaya ne ga shi, to shi idan mutum ya shiga cikin irin wannan hali ba shi da kuɗi, wannan hanya ya kamata ya bi domin warware wannan matsala? Don na san wannan matsaloli ba iya kansa ba, akwai mutane da dama waɗanda suna kan wannan ba kuma su da yadda za su yi, suna ji suna gani wannan abin zai gagare su.
Slavery da muke kuka da shi shine advanced slavery muke fama da shi yanzu. Akwai wannan ba dole wai bawa din in the time bawa bane. Akwai case da muka taba yi, aka kama wata magajiya yar arewa ce, center ce, ita ne take recruiting house helps masu aiki. Za sato inda za sato wanda suka gudu daga inda suke, bambancin dai 14 years and above compared to wannan na yaran nan. Za a kawo su a age su 2-3 years an juya kwakwalwansu a yin brainwashing din su a tuttura su su yi ta aiki gun mutane. A nan Abuja aka kama wata kwanaki ma the same thing. Now back to the issue, process da aka bi aka kama din nan, kuma we can't compare wannan directly da yellow. Kaga na yellow shi directly da ita shedu komai kowa na can. Wannan an kama wanda suka saya yaran, akwai wanda suke da syndicate din, wanda in ka je kai prosecuting wayannan kadai a wayannan kawai maganan zai kare. In akwai babba a ciki kaga ba za a sake jin maganan su ba, don yanda shi ya fada da dan arewa wanda dan kudu duk da hannunsa a wannan harkan din nan, wanda aka ba izini wani shi yace 200,000 ake biyan sa ya kawo kowani yaro. Kaga akwai wanda shi kuma miliyan daya za a bashi ya kawo yaron nan, ciki miliyan daya ba wannan 200,000. So traces din ne it's quite long. Ba a take bane za a shiga kotu a ce don mun kama wayannan mu gubar da su kare, an bar case din kenan. Dole ai digging, it might take some time, amma for now social media kuma is helping and is spoiling the issue. Don 80% abun da ake sakewa yanzu ba ma gaskiya ba. Duk abun da aka ji a tura, wani yana zo ne a kauye a can dama turu bai ma san me yake ciki a Onitsha ba, yana da phone, duk abun da ya tweeting shikenan ya tafi ya wuce, ba za a verify ba, ba za a recasting ba. Haka muke fama da su.
Da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku a sanadin matsalolin da muke fuskanta. Sai a dakace mu a shirye-shiryenmu na gaba masu zuwa. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, Murtala Faruk Sanyin na ke muku ban kwana da fatan a kasance lafiya.